Ai bari in tsaya nan kawai kusa da
mu. Eh. Sa sa ma kudi.
A ba shi mallam. Minti nawa ne? Minti nawa ne? Banna. Eh? Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم أمس البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداهد وادكو أولا سافيا ترانر أصبر بوكي قوتا شعبان هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم دقاقر مكة زوى مدينة shekara 1442 daidai da 20 ne ko 21 20 ga watan uku shekara ta 2021 a wannan dakin taro mai albarka a wannan gari na lafiya da ke nan jihar Nasarawa karkashin wannan muassasa ta Muawiya bin Abi Sufyan wanda kamar yadda aka gabatar an umurce ni dan gabatar da takarda mai taken dalilai da suke haifar da saki ma'ana mutuwan aure da kuma hanyoyin magance su duk da takardar nawa ya kamata ta zanto ne wasu daga cikin dalilai saboda bata kunshi dukkanin dalilai ba sai dai na tato abubuwan da nake fahimtar la'alla za su iya gamsar da abin da ake bukata akai a ƴan uwa musulmi kamar yadda kuka sani al'amarin aure al'amari ne mai matukar muhimmanci a addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara auren nan tun daga ubanmu na farko shine annabi adam alaihi salam har ya sako kasa zuwa ga al'umman farin jakada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin muhimmancin aure da darajarsa ta yanda Allah ya kaddara shi kansa babba shayebo shi manzon rahama gaba daya Allah ta'ala ya kaddara masa zuwan sa duniya ta wannan hanya ce kenan a wannan babi inda akwai hanyar da Allah ya so ya fifita fiye da wannan to da ita zai zaba ma manzon sa sallallahu alaihi wa sallam kuma mun sani aure na daga cikin cikar kamala da cikar addini kuma muhimmancin aure ya wuce kan mata da miji kadai saboda bayan hada alaka ta auratayya tsakanin mata da miji hada wani dangantakan ne shi ma mai karfi kuma mai kwari tsakanin wasu dangi zuwa da wasu ko kuma daga wata kabila zuwa wata kabila da so wannan muhimmancin sa abu ne wanda yake bayyananne a daidaikun mutane da al'umma baki daya yakan zama alkhairi mai yawa idan aka samu kyakkyawan sakamako musamman ƴaƴa da ake haifan su su kansu tarbiyyar su bai samu cikakkiyar kulawa sai a lokacin da iyayensu suke tare kuma suke ba juna haƙƙin su yanda ya kamata wannan kadan ne daga cikin abubuwan da yake cikin hankulan dukkan wani ma'abocin sanin ya kamata amma sai dai a irin al'ummar da muke rayuwa a yau kusa al'amarin yana so ya zama akasin abin da shine ya kamata sabili da idan muna bibiyan irin auratayyan da suke mutuwa da aurarrakin da suke mutuwa to kana iya cewa kila in dambaicin Allah ya sanya soyayya a tsakanin da mace da ɗa namiji da ya mace da kila sai ka ce ma wani zai ce har ya mutu ba zai ƙara yin aure ba saboda da za ka je kotu ka zauna ka ga shari'a rikice-rikicen da ake mafiya yawansu a kan auratayya ne akan daura aure galibi ranakun juma'a da asabar mafi yawan lokuta so biyu a sati amma kuma mutuwan aure shi a kullun yake faruwa to me yake farar da irin wannan musiba wanda take raba alaka ta daidaiku da al'umma baki daya wanda kuma dama mun sani daga cikin musiban mutuwan aure shine yana haifar da gaba da kiyayya tsakanin wani gida da wani ko tsakanin wani mutum da wata ko tsakanin yaya da mahaifinsu ko da makwabtansu ko makamantan wannan to wannan abu ne wanda tsakani da Allah gabatar da takarda guda ɗaya kadai ba zai iya kosar da yunwan da ake ciki ba na al'amarin abin da ya shafi auratayya yana buƙatar shiri mai kwari wanda kusan ka iya cewa ma kamata yayi a samu gwamnati mai zaman kanta da za ta kula da irin al'amarin ya za a yi a samu rage matuƙa tunda ba zai yi wa a ce kwata-kwata ba za a samu ba amma a rage ya zamto abin hankali na iya ɗaukansa ta babu abin da ya shafi auratayya ɗin da haka ne akwai ƴan uwa masu albarka kamar yadda muka sani kuma kamar yadda na faɗa Allah subhanahu wataala ya sanya auratayya tsakaninmu ba ma mu ɗan adam ba kaɗai har da dabbobi da makamantansu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni ko a dukkan komai mun halitta muku wanda suke jinsin maza da mata a ciki kuma da kwai hikima a cikin haka ɗin to menene dalilai da suke haifar da yawan mace-macen aure ɗin nan zan yi bayani na a takaice kwarai da gaske duk da an ce minti 40 aka bani amma da yiwuwan ba zan kai ba lokacin da aka bani ɗin ba zan fitar da abubuwan da nake gani ya kamata mu tunasar da juna ne saboda so da yawa abinda zan faɗi ma da wuya a samu wani baƙuwar kalma a ciki abu ne wanda galibi mun san su sai dai tunatar da juna ɗin kaɗai babu makawa mutuwan aure yana da wasu dalilai da suke janyo faruwan shi wanda a nan na kawo dalilai kusan guda 15 wanda na farkonsu ne masa take da cewa jahiltan hakikanin aure da manufofinsa na yi shimfiɗa na da wasu daga cikin manufofin aure a cikin musulunci da rayuwa taimakekeniya ne Allah subhanahu wataala ya nuna cewa namiji na cikin tsaraici matukar bai da mace haka nan mace tana cikin tsaraici matukar babu namiji a tare da ita dan ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ku sutura ne a gare su su ma sutura ne a gare ku akwai abin da kai ba za ka samu kamala ba sai ta taya ka akwai abin da kai ma ba za ta iya samu ba har sai idan kai ma namiji ka ce maki mace a kansa to so da yawa tunanin mu yakan je akan wasu manufofi ne wanda sukan sauka akan wannan taimakekeniya din wani lokaci kila kwadayin abun duniya wani lokaci kila rudi na sha'awa wanda shi kuma yau da gobe din yana karar da shi yana tafiyar da shi a auratayya din domin dukkan kyau da kyalekyale da ake hangen shi a nesa in ya zo kusa yakan dishe to in ya dishe kuma akan samu gajan hakurin zamantakewa wanda daga bisani walakanci da saki yakan biyo baya to jahiltan manufan in mun dauki manufan aure a matsayin ibada kuma mun yi kamar yadda Allah yake nufi da manzansa to tabbas za a samu karancin haka saboda musamman ga ɗan namiji so da yawa mace kan masa wani abu inda ya san ya kamata zai tuna cewan rauninta da ƙarfinsa yasa haka ya faru ya kamata shi ya fita juriya a babin zamantakewa ya fita yalwan kirji da shanye makaramniya da walhalin zamantakewa sai ya kau da kai a kansu kamar yadda ita ma wani lokacin an mata sai ta duba cewan kuma shi ne gatanta yau in ta fita kuma tarihin ta canzawa zai yi ita ma sai ta yi hakuri da yanayi to jahiltan irin waɗannan manufofi na daga cikin abin da ke janyo a mutuwan aure abu na biyu shi ne mummunan hali da akan samu daga namiji ko mace saboda al'amarin aure musamman irin rayuwar da muke a yau mun sani Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zaba ma namiji irin mace da ya kamata ya aura yace tunkihul mar'atu bi 40 hadisin abi daud ko cewa ana auren mace dan abu hudu kai hakuri dan ta tafiya a dan tsaitsaye ne haka babba abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba mana a cikin abubuwa guda hudun da ya ambata bayan kyau dukiya matsayi sai ya zaba mana addini saboda shi addini shi kadai ne zai baka gejin da ba za ka gajiya ba kuma ba za ka wuce iyaka ba sannan su ma mata da ya zaban musu namiji sai zaban musu mai siffan ɗabi'u da addini ɗin duka saboda a samu a yi balansin malamai suka ce idan mutum yana da wannan siffofi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba to in yana son mace zai girmama ta idan baya son ta kuma ba zai iya wulakanta ta ba saboda ya san shi ma Allah yana madakata zai iya kama shi to amma samun mummunan hali na tabi'u wanda ba su ake damuwa da su ba galibi a lokacin auratayya sai an zo zama kuma sai kowa halinsa ya bayyana kowa wani lokaci ne fin mazan wani lokaci ne fin mata to idan abu ya ta'azzara babu makawa wannan yana haifar da mutuwar aure tare kuma da nadama a lokacin da nadaman kuma ba za ta yi amfani ba dalili na uku da ke janyo mutuwar aure shi ne sakaci da haƙoƙin auratayya ko rashin ɗaukansu wannan sakaci yana iya zuwa ta fuskar namiji haƙƙinsa ne ya ci da mace ya kula da ita wani yana ma da halin amma ba zai yi ba duk lokacin da ka kasa rike ma mace haƙoƙinta da ‘ya’yanka to kamar kana tallata ma duniya su ne su ɗibe su su maida su abin da suka ga dama saboda duk mutum da ya kasa rike mace dole idanta na wani wuri mutum da ya kasa rike ‘ya’yan shi dole idansu na wani wuri to daga nan duk wanda ya musu abin da ya kamata zai tafi da su ko nagari ne ko ba nagari ba wani lokacin kuma daga mata akan samu wasu mazan na ƙoƙari matan kuma suna butulci sai a yi ita ba za ta yi haƙuri ba kuma ga abin da ya samu amma ba za ta yi haƙuri da shi ba har ya janyo an samu kunni na uku a cikin auratayyarsu kuma galibi duk gidan da aka buɗe ƙofa kunni na uku ya shigo to sai dai kuma Allah ya kaddara wannan aure zai ci gaba da zama musamman idan akan abin da ya kamata a kiyaye shi ne a tsare sirrinsa sai aka bar shi ya fita to irin wannan gaskiya ko an zauna za ka tada zaman ba daɗi kuma a fiye lokaci ma yakan kashe aure ne gaba ɗaya abu na biyar da ke haifar da mutuwar aure kishi na wuce iyaka tsakanin ma'aurata kishi dukkan mutum na gari yana da kishi kuma ya dace mace da namiji kowa ya zamto mai kishi amma na ambaci na wuce iyaka saboda ana samun irin wannan musamman daga wurin mata idan aka samu irin wannan za ka tadda in namiji yana da amsa sunan namiji da aka sani to duk lokacin da mace ta dinga tasa shi a gaba tana cin din duniyar shi da bin keke da keke irin bin da ko Allah madaukakin sarki bai faye yi mana shi ba sai dai kau da kai ya mana yafiya amma mace wata za ta kece ta bin namiji ko riga kai wanka za ta fita sai ta fassara wankanka in ka aje wayan kama inda pin number a ciki sai ta fassara ma'anan password ɗinka duk irin wannan ya fita ina yake ku bi shi ku ga me yayi irin wannan yana kai ga abubuwa su lalace har a zo a shiga cikin wani yanayi wani lokaci kuma kishin akan same shi ma ta bangaren namiji ne shi za ka tadda irin wannan kishin galibi akwai jahilci ma a cikinsa yanzu misali na san matar da wata ƙawarsu suna ƙauye ne haka sai naƙuda ya kama ta cikin dare ta zunga zubar da jini za ta haihu mijin baya nan ko da makwabta suka taru aka baya nan sai aka yi haɗuri aka samu mota aka kai ta asibiti yana zuwa ya shiga gida ya ce ina take aka ce tana asibiti sai ta tafi asibitin tana cikin jini da ya zo ya ganta kan gado fa ta haihu cikin jini yake tambayan cewa da izinin wa kika zo asibiti ku ji wannan tambaya da izinin wane kika zo asibiti matar da yake ta haihu cikin jini rai ga hannun Allah ƙarshe tana zaune a wurin nan ya rubuta takarda ya ce ya sake ta wai saboda likita namiji ya duba ta haka ya rubuta mata takarda ya tafi ya barta da jaririn da komai da makamantansu to kaga wannan ma'ana yana daga cikin rashin sanin addini da manufofinsa da kuma kishi irin wadda ba ta hanyar da ya kamata a yi shi ba wannan shine ita ce gaba ta biyar sannan gaba ta shida shine kamuwa da rashin lafiya mai hatsari na jiki ko na hankali suna daga cikin abubuwan da suke haifar da yawan mace-macen aure wani lokaci ta bangaren mace sai namiji ya kasa haƙuri da jinya da sauransu sai ya sake ta wani lokaci kuma macen ne tana zaman lafiya da mijinta kuma ta more shi tana ma kan moransa amma sai Allah ya jarabe shi da rashin lafiya a lokacin sai ta koma mai butulci ta kasa haƙuri da aibantawa da suka har sai ta nemi dalilin da za a kashe aure a raba ta da shi to irin wannan yana faruwa kuma yana da alaka da ƙarancin imani da kaddara ta rayuwa a yi haƙuri a garin Kaduna akwai mutumin da na sani ladani ne na masallaci gidan da yake rashin lafiya ya kama shi yana da iyali biyu ko uku daya daga cikin matan shi sai ta kira dukkanin matansa da ƴaƴansa ta tara ta ce tana da magana shi bai san maganar me za a yi ba ina kwance ina jinya sai take cewa da su to ku sani kuma a rubuta koda ya mutu fa wannan gidan ba nashi bane na wane ni na bashi mu zauna kuma dama shi ya riga ya rubuta har a wasiyyar shi ya fada musu ba gidan shi bane na ita iyalin shi tace to a dai sani dan kar ya mutu a dada wani rikici gidanta ne to cikin iko Allah sai Alhaji Ahmad cancange Allah ya ji kansa da rahama sai ya samu labarin wannan abu ya tura ya ce a kai shi da asibitin da za a iya kai shi kuma ya bashi kyautan gidaje guda biyu kuma kar a mai da shi gidan wannan mata kuma wallahi cikin taimako Allah sai Allah ya bashi lafiya kuma ya mike tangararsa har ya dauki filaye guda biyu ya ce mishi ba muke arziki ba Allah ke yi ka sai da daya daya kuma ka gina shaguna ka ci gaba da neman abinci amma kar ka daina kiran sallah dan ni abin da yasa ne maka haka kenan to kaga irin wannan matan zai wahala mutum ya ci gaba da zama da ita kuma ko ya zauna karshe ɗan uwan na'am ko ya zauna karshe za a iya samun wani abu wanda yake ba na jin daɗi ba ɗan uwa musulmi a takaice abu na bakwai daga cikin dalilai shine cin amana daga ɗaya daga cikin ma'aurata ko dukansu wannan kai yana daga cikin abin da ya zama ruwan dare yanzu a babin auratayya musamman zuwan waɗannan social medias din kusa akwai matan da ta rantsa mun tace ita da wuya fa yanzu a samu wai namijin da bai hulɗa da wata mata a social media ko ta matar da ba ta yi da wani namiji a waje tace abin ya bata tsoro to cin amana yana iya zuwa ta fuskoki daban-daban kuma kowa shi yafi sanin kansa kuma kowa ya san Allah da ya halicce shi ya sa abin da yake yi to amma dai mu sani cin amana kowa ya kyautata a cikinsa ya sani wanda ya muna nama ya sani to amma dai daga cikin dalilan da ke haifar da mutuwar aure to gaskiya wannan yana daga ciki daga bangaren mace ko daga namiji abu na takwas shine wuce iyaka daga cikin ma'aurata akan ikon da Allah ta'ala ya bashi abin da nake nufi wannan shine kila sai ne misali zai fito fili misali wani na iya auren mace kaga ya yanke ta daga kowa na danginta ya hana ta zumunci da kowa ya hana ta duk wani abu da mene takaman alfaharin cewan shi shine mijinta kuma tana karkashin shi ya yanke mata zumunci ya hana ta duk wani abu wanda shari'a ta iya ba ta dama da ta iya yi amma shi dai ya hana to irin wannan na daga cikin abin da ke sa mata su kosa da zaman aure yakan sa su gajiya har ya rinka haifar da wasu matsalolin da wannan ne dalili amma ba a sani ba har a je aure ya mutu wannan ta bangaren namiji kenan sannan ana iya samun wuce iyaka ta bangaren mata su ma yanzu misali mace za ka ga a gida wata kuma sai ta dage sai ta raba miji shi ma da ƴan uwansa tana ganin in ba ta raba shi da su bai ta ba za ta more shi yanda ya kamata ba kuma su da yawa sai ka ga tana harin wanda suka fi kowa hatsari a zaman su ne iyaye musamman uwar miji to irin wannan neman wuce iyaka din da taka matakin da Allah bai kai kowanne daga cikinsu ba a babin zamantakewa yana daga cikin abin da tabbas yake haifar da mace-macen aure saboda kun ɗauka misali in mace ta ɗauki irin wannan to ƙarshe abin da zai biyo ba shine rikici ne tsakaninta da dangin mijinta kuma duk ƙarfin mace duk ran da ta ɗauko rikici tsakaninta da dangin miji ko mun daren daɗewa sai ta kwashi kashinta a hannu saboda ko dai in yana raye ya biye mata ta more ta ji daɗin shi daga ran da ya mutu ko ranar za ta raina ma aya zaki saboda dangi za su taso su yi mata ca kuma koko ta aka je ƙarshe kaga sun mata wuji-wuji sun kwakwace wasu abubuwan sun daddanna wasu abun kuma sulhu ba zai yiwu ba a lokaci to ya kamata mu rinka zurfafa tunani kafin faruwar abu mu kalli menene ƙarshe abin da zai iya faruwa abu na tara shine sabanin fahimtar rayuwa duk mutumin da zai aure ya kamata ya auri macen da take da fahimta irin tashi haka nan ita ma mace ta auri namijin da ke da fahimta irin tashi maganin kar a yi kar a fara in dai har ya zamto fahimta ya sha bamban to kullum za a ta cin karo da juna ne shi cikin bacin rai ita cikin bacin rai tun yana shiru zai fara tsaki daga tsaki sai fara zagi da cin mutunci to daga nan an bude kofan da kuma Allah kadai san ranar da za a rufe ta to rashin fahimtar rayuwa sai dai anan idan ya zamto cewan fahimta ya bambanta a farko sai daga baya aka lura da haka to kokarin gyara fahimtan shi yafi akan a ce a raba auren kuma in zai yiwu sai a iya kokarin daidaita fahimtan ya zanto an samu daidaito a ciki amma in kafin a yi ne gaskiya maslaha shine kowa ya nemi wanda ya dace da fahimtan sa da a samu zaman lafiya abu na goma shine daga cikin dalilan ke haifar da mace mace aure shine rashin dacewar matsayin ma'aurata wani ya ce wai Allah ya bashi matar da duk maka duk sati ba mahaifinta zai kai shi wai rinka sallan juma'a harami algafar ta mala ATM sai je aure ATM mashin ko so irin wannan fifikon matsayi yana tawo matsala da rabuwar aure a takaice wannan mun koma cikin alqur'ani tarihin Zaid bin Haritha wanda Allah ta'ala ya ambace cikin suratul ahzab falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha an kun bibi tarihi za ku ga ai matsayin su ne babu kafa'a babu daidaito a matsayi matar ta fi karfin class din sa a wadata da hutu da kaza da sauransu to haka nan in aka samu akasi shi ma wani lokacin so da yawa wanda zaka ga yana da yawan auren mata da sakin su bai auri wanda class din ta yake da nashi bane ko sama da nashi to in aka samu irin wannan yi akan samu karancin mace mace aure saboda za a zo kila ita matsayinta na sama ne kai ko ba za ka iya rike ta ba tun kana ƙarya wurin auro ta yanzu an zo keke da keke ƙarya dole ta ƙare juye juye ban ƙarya ta za a yi so daga nan shikenan sai kaga matsaloli sun fara faruwa kuma ƙarya yayi yawa yanzu mai ban tsoro wallahi alazim ina da aboki a Kaduna da yake da provision akwai cosmetics a cikin provision store din sa ya na kai shi inda yake saro cosmetics din na raka shi wata rana zai je ya ce raka shi na bi shi sai mai sai da cosmetics din ya ce mishi ka dauki wancan lotion din yana zai za kai ciniki sosai sai ya ce a'a ni na san mutanen area na san kayan da yafi tafiya ka bani in dauki abin da raina ke so ya ce ka dauka in bai kare nan da kwana ko ba ka dawo ka aje ka amshi kudin ka ko ka canja sai na ce mishi me yasa kake ta matsa mai akan abin da bai da ra'ayi ya ce mallam ai daga nan muna gano ne irin rayuwa mutane ke ya ce da maza suna ma mata ƙarya da aran mota ko aran tufafi to yanzu matan sai suka koma in ka zo fatan ka za su kalla saboda an sha su sun warke sai su kalli fatan mutum su ga dan hutu ne ko dan wahala to yanzu kuma matsalar ita ce shi wannan man baya bleaching amma zai sa fatan ka ce fresh ba zai canza kalar ta ba amma sai kai bulbul yace to yanzu kuma ita maza ke shafa nace ba mata ba maza ce wallahi ita maza ke shafa kuma da ya siyo kira ne ce a kwana biyu man ya kare to kaga rayuwar tamu an gina ta akan ƙarya kuma ya za a ci nasara ana gina rayuwa akan ƙarya tsakani da Allah ƴan uwa musulmi abu na nawa kenan abu na 11 daga cikin dalilan da ke haifar da mutuwar aure shine rashin samun lokacin zama da tattaunawa da sauraron korafi tare da fahimtar juna daga ma'aurata duk abin da za ka yi a rayuwa in ya ci karo da rayuwar iyalanka in ba dole ba ne ka aje wancan abin ka yi nasu sabili da duk kusan wani nasara da za ka ci a rayuwa in gidanka bai zauna lafiya ba da wuya ka kai labari to kuma da yawa muna toshe irin wannan ƙofofin musamman ta ɓangaren mu maza ya kamata muna da yalwan kirji da faɗin haƙurin da za mu iya sauraron ƙorafi da duk wani koke da mata za su yi ba dole ba ne ka biye musu in sun yi abin da ba shi ya dace ba ko ba za ka iya ba amma buɗe ƙofa ka saurare su ka ji me za su ce shi kanshi yana rage musu raɗaɗin abin da ke cikin ransu ko da kuwa shirme za su yi mata to gaskiya maza suna da wannan ƙarancin a mafi yawan lokaci akan toshe mata ba a iya zama da su a ji damuwarsu ballantana yara da ya kamata a ja su a jiki kuma dama da mace da yaro in dai baka ja su a jikinka ba to wani zai ja su dan su ba su zama ba su jingina da wani ba in dai kai baka ja su a jiki sun saba da kai ba to wani zai ja su ta bayan gida wannan wani yana iya zama mutumin kirki yana iya zama kishiyan haka to saboda haka akwai bukatan wannan haka ita ma mace ta bangaren ta ba daidai bane da an yi abu ta Hausa mata dinga fushi ke ta maganganu ba tare da ta bi hanya na lalama da za ta yi magana a fahimce ta ba kuma dole ta yarda ba dole ne ta ci nasara a lokacin da ta kawo korafinta ko bukatanta ba ya kamata in kin nemi abu tara sai aka yi miki biyu sai ki haƙura kin ci nasara a hankali yau da gobe sai Allah ƴan uwa musulmi abu na 12 daga cikin dalilai shine da gaskiya abin da ke haifar da mace-mace aure akwai aikin mace a wajen gida, saboda shi namiji yana buƙatar lokaci in ya zawo gida, saboda duk kwaramiya ita ce rayuwarsa a waje. To so da yawa aurarrake sun mutu saboda rashin samun daidaito, galibi mace tana ƙarar da lokacinta mafi yawa a waje. Gida kan lalace, namiji kan rasa natsuwa, ƴaƴa kan rasa kulawar da ya kamata. To irin wannan suna daga cikin dalilan da ya kamata a duba su. Haka shi ma namiji in zai rinka tafiya aiki, wani zaka ji zai wata uku, wata hudu bai ma iya ganin iyalinsa ba, kuma yana da ikon yi hakan, ba wai aiki ne ya hana ba. To wannan yana kashe aure saboda yakan sa zargi da rashin natsuwa. Abu na 13 shine fifita maslahar duniya akan ta aure. Daga cikin abubuwan da suke janyo aure su mutu shine me raina ke so, me zan samu, maimakon a duba na aure din. Akwai wanda ya tsare ne yana kuka a hanya, na san shi fiye da shekara 20 da suka wuce wallahi. Yace mun ka san na girme ka, nace kwarai da gaske, amma nake maka kuka, nace hankali na ya tashi. Yace ka san matata, nace na santa. Yace yau shekaran mu 26 da yin aure da ita. ƴaƴan mu 7 ko 8 na manta adadin. Yace wallahi waini take matsa ma, sai na sake ta saboda ta auri saurayinta tun na farko kafin su yi aure da shi. Wallahi al'azim, wallahi al'azim. Sai an sanye to sau ta auri saurayinta tun na fari, shekara kusan 20 da wani abu kenan ba. To kaga irin wannan me zaka ce game da shi, kuma me yasa rudanta yake da kudi? Yace ni yanzu karayan arziki ya same ni, shi kuma yana samu, shikenan. Yace mun ko zaka zo gidan? Nace ya zama dole. Amma dai abin da na ga mata shine ta sani bukatanta ba zai biya ba, ko ta fita nadama za ta yi, tunda ba wani abu ta rasa ba, illa iyaka hakuri ne ba ta da shi. Sanda yake samu ba ta yi korafi ba, sai sanda Allah ya jarabe shi, Allah ya shiryar da mu. Abu na 14 shine gazawan biyan bukatar auratayya. Gazawan biyan bukatar auratayya yana daga cikin dalilai. Wani yana da saukin magancewa idan ta bangaren namiji ne. In ta bangaren namiji ne, yanzu hakuri ne su mata ya gansu, don sai hakuri dole ya kara aure, domin ita sha'awa bata san sabo ko makamantansu ba. Wannan rashin biyan bukatar auratayya yana daga cikin abubuwan da tabbas sai kashe auratayya da yawa, kuma dole ne ya zamto abu ne wanda ba a iya kauce mishi, dole sai an san yanda za a tsara shi don ya zamto kowa ya samu nashi biyan bukata. In kuma an tashi tsarin, dole wani ya hakuri, dan dole wani ya hau saman wani, ko macen ko namijin. Duk da yanda ta faru, hakuri da maslaha shi yafi akan a ce aure ya mutu. Abu na ƙarshe a wannan babi na dalilai shine ƙarancin hakuri da rashin uzuri. Wata mace haka yi mata laifi, sai ta tunano maka tun daga kuɗin waliman ɗaurin aurenta da baka cika mata 1,500 ba, za ta gaya ma haka aka dinga cuta na tun kafin shigo gidan nan. Yanzu banda abun kunya a ce har lokacin walima sai da kan rage kaza, su wanke har gori suka yi mu. Yanzu ba shekarar 8 da aure, amma tana bin bashin cikon kuɗin walima tun lokacin yana kan keke ma bai da mashin. Yanzu kuma ba gidan haya suke ba, ma gidan kansu ne, amma sai ta yi ma kore. To haka namiji, za ta yi ma yara wanka su je ofis, za ta baka abinci, za ta yi kaza. Yana zuwa ko zai gaba ɗauke kaya a falo, ba zai ce kaga ka zantan banza, sai fara zagi shi kuma. Ita ta yi nata shi ma, ta yi nata gwargwadon hankalinta, shi ma ya nashi gwargwadon nashi hankali. To akwai bukatar hakuri kwarai da gaske. Shi aure yana nufin mutum biyu ne su zama mutum ɗaya, kuma kaga ko Hassan da Husaini ai sukan samu safani. To dole sai an yi hakuri, kuma daga cikin abin da zai taimaka a haka shine kowa ya fahimci waye abokin zamansa. Ya kamata duk mutumin da ka gane yanayin shi, to ka gama da matsalar shi. Duk wanda ka iya gane ga yanayin shi, to bai kamata a rinka samun matsala da shi ba. Zan tsallake gaba na biyu na tasirin, ko kuma a gurguje tasirin da saki ke haifarwa a ɗaiɗaikun al'umma da kuma al'umma baki ɗaya. Ka sami minti 29 ko? To, daga cikin mummunan sakamakon da akan samu idan saki ya shiga, na farko shi ne walakanci ko kwaskanci daga wanda aka sake ta. Dama inda aka samu saki ya shiga, kowa yana kokarin wanke kanshi ne. An zauna da namiji zai ce wallahi ba su da mutunci, na gaji da rashin mutuncinta. Ita kuma wanda ta za ta ce azzalimi ne, munafiki ne. ku ne kuke ganin shi mutumin kirki amma wallahi mugu ne yi mun kaza kowa zai ta fadin nashi to kaga dai abinda ba a so ya faru kowa zai rinka kokarin walakanta junansa domin da yawa daga cikin mutane za su rinka tsammani da zaton cewon ai dole dai wani abu ya faru akai saki dole sai an samu mara gaskiya ko mara abin nan a ciki to kaga inda ba ai sakin ba ba za a samu wannan ba na biyu shine haramtawa mace zama da ƴaƴanta idan suna zaune a wurin da mahaifiyarsu ba mahaifinsu yake idan ƴaƴa suna wurin mahaifi ne macen ba za ta taba samun kwanciyar hankali ba wallahi na san matan da ta zo har rufin kasuwa ta zazzagi mijinta ta walakanta shi a gaban jama'a akan titi ta yi mai zagi na rashin mutunci ta matsa sai ya sake ta da yake sakinta ta je ta zagi mahaifiyarsa kuma ta zo ta ce nema mahaifiyarka kaza in kai dan halal ne ka sake ni wallahi a ƙarshe dai ya sake ta ya auro wata da ya amshi ƴaƴan shi wai kuma sai ga ta ita ta zo gidan shi tana a tsakar gidan tana cewa ai ka san dai ba mai iya raba ni da kai sai Allah ko to Allah ya kyauta to saboda haka wannan yana ciki dole hankalinta zai tashi ai a ce mutum ya tsaga jikin ke fita ba yanda za a yi a ce wai kike kau da kai akai zai wahala zai wahala shi yasa ko Allah ya ba ku haƙi uku akan maza na wurin biyayya to haka dan ƴaƴa sukan samu rashin kula in kuma a wurin mahaifiyar suke zama saboda karfin da namiji zai iya dauka na karamniya da ciyarwa da fadita shi da karfi mace dole za a zo inda ta gajiya ba za ta iya ba wanda haka na iya bijiro da ita ga hatsarurruka da yawa kila ta fita ta ce dole ta je ta wani sana'a da za ta taimaki ƴaƴanta daga nan kuma a iya ci mata mutunci ko zarafi abu na uku da wannan ke haifawa shine rasa mai daukan nauyin mace musamman idan tana cikin rashi wanda wannan zai iya tilasta mata fita waje domin neman abin da za ta rayu da shi da yaranta wanda wannan zai iya kai rayuwarta ga hatsari da mutane da muna na zato gare ta wanda mutane za su iya yi yanzu a ce ai ba ta da aure amma ta kan fita takwas wata ran sai 11 wata ran kaza sai kaga an fara mata habaici a cikin kawaye to kaga wannan da ba ai sakin ba duk da ba a samu wannan matsalar ba abu na biyar shine dangane da namiji zai rasa kyautata zato daga abin da ya shafi zama da mace idan namiji na da yawan sakin aure shi kuma mutane za su rinka kam ai kuma kun ji matsalar shi ne da wata matsala sai wannan ko da kuwa matsalar sa karfaffiya ce a shari'a ƙarshe sai kaga kuma ya zamto abin cece ku ce wanda shi ma ba a so haka ba tunda yana da alaka da mutunci a yanayin ɗabi'an abu na biyar shine zai iya mutum zai iya yin nadama akan mummunan sakamakon da ya samu kansa a ciki da yaran shi baki daya saboda musamman yara wani lokaci mace aka hakuri da ita saboda yara ne na karanta maganar Sheikh Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da yawan mutanen da aka jarabe su da mata marasa kirki za ka ga Allah na fanshe musu ne da ƴaƴa na gari macen sai ce ta muna nama mutu amma ƴaƴanta sai Allah ya sa su taso su kyautata maka haka ita ma macen sai ce to a rinka hakuri mu je gaba ta ƙarshen wa musulmi sauran tun daga takarda nan da za a iya karanta su hanyoyin magance mutuwar aure abu na farko shine zaben abokin zama na garcin kafin a yi aure din durkusawa nesa da kofa kenan dan kar a bige kai ko shine a zaba abokin zama na gari na garin nan kuma yana cikin hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wanda dazu ne ishara zuwa gare su abu na biyu shine zaben tsara ba wanda ya wuce matakin da dan uwansa ba yake ba mutum ya zabi wanda ya san za su iya daidaitawa ba wanda za a yi master and slave ba ko a koma ana gori da walakanci da rashin daidaito wanda hakan na iya haifar da matsaloli sai abu na uku shine zaben wanda kuka dace a manufa iri daya kuma kuke da sha'awar rayuwa iri daya wannan auren yana sauki kwarai da gaske duk wanda manufarku da yanayin rayuwanku ya zamto daya wani yana da high test wani kuma macece wata kuma macece take da shi wata bata damu goni kaza to in dai aka samu fahimta manufa da san rayuwa iri daya ya shiga tsakani to aure yakan yi kyau kuma akan zauna lafiya Allah ya azurta mu da irin wannan zama abu na hudu daga cikin wanda ke magance matsalan mutuwa aure shine bin abubuwa sannan a hankali a cikin rayuwar aure koda ko kuskure aka samu namiji nayi ko mace nayi kana tsammanin mutum sai ya daina laifukan da yake gaba ɗaya a lokaci ɗaya wannan yana da wahala ƙwarai da gaske saboda wannan ba siffar na adamtaka bane Allah subhanahu wataala da zai hana mushrikai shan giya da musulmai ma ko ayoyin da suka sauka suka hana shan giya ayoyi ne har guda uku wanda Allah na da iko lokaci ɗaya ce duka a bari amma sai ya bi sannan a hankali saboda ya nuna mana rayuwarmu haka ake tafiyar da mutane to zamantakewa dole in mutum na laifi sai ka rinka bin abu a hankali kada mutum zai tashi zai aure zai iya ka gidan haya self content kawai yake bukata na 80,000 ya je ɗibo ƙarya ɗauko gidan 250,000 shekara ta ƙare zai biya haya kuma mata ta haihu kuma kun san lokacin auren fari ne abokai ke taimaka maka amma haihuwan fari a jikinka kake ji to yanzu an zo ga haihuwa ga kuɗin haya ga shi ka ɗibo abin da ya fi ƙarfinka sai kaga an fara sai da kaddara ko an fara karamin murya ko an fara maula ana roƙon mutane wanda duk baka bukatan wannan to abu daidai ruwa daidai kurji duk wanda ka gani a sama daga ƙasa ya tafi to sai abu rayuwa a hankali inda ana so rayuwar aure ya kyau kar a rinka gaggawa a rinka bin abu a hankali abu na biyar daga ciki shine cikakkiyar biyayya ga Allah ta'ala a cikin zamantakewa sabili da yau da gobe sai Allah kuma duk gidan da ake saban Allah a cikinsa to Allah kan cire albarka a wannan gidan kuma duk inda tafiya ce tafiya sai an ga tasirin wannan saban Allah to haka nan biyayya ga Allah madaukakin sarki yakan ma gida albarka a nan gaba yana da kyau ku gane ƴan uwa musulmi ba tarin dukiya shine arzikin aure ba a'a kaga yaya nagari da zuriyan nan su ne karshen magana Allah zai iya sama arzikinka a cikin ƴaƴanka ne a tsatsanka kila ma a jikokinka ba ƴaƴanka na kai tsaye ba to amma wannan zai samu ne kadai in an gina auren cikin yi ma Allah da'a to wannan shine abu na kusa da ƙarshe shine daukan dawainiyan aure da Allah ta'ala ya daura ma miji da ita ma mace kowa ya ji tsoron Allah ya dauki nauyin da Allah ya daura mishi wasu mazajen in suka ga matansu na samu ko suna da ƴan uwanda ke taimakon su sai su sake musu nauyin da ma ba nasu bane a lokacin da za su iya daukan nauyin amma sai su ki dauka wannan kuma zalunci ne to haka nan ita ma mace nauyin da Allah ya daura mata akan miji yau komun matsayin da Allah ya kai mace tafi mijinta matsayi a duniya alaman tana da hankali shine aga tana mutunta mijinta kuma tana mishi biyayya saboda siffar mutum mai hankali shine wanda ake iya sa mishi doka a ce yi yayi bari ya bari tsaya ya tsaya zo ya zo to wannan alaman cikakken hankali kenan amma duk wanda ba iya sa mishi doka ya bi to akwai alaman raunin hankali a tare da shi ɗan uwana musulmi abu na ƙarshe daga cikin ya abinda Allah ya kaddara mu rubutawa shine girmamawa da cikakkiyar biyayya da ladabi tare da iya tattali daga mace daga cikin abin da ake kayar da namiji da shi cikin sauki shine girmamawa ko zalunci yayi dan a duniya ba inda ɗan namiji ke zalunci ya zauna lafiya kaman gidan shi saboda ga wani abu ana ganin zalunci yake amma ba wanda ya sai shigo cikin abu saboda Allah ya bashi hurumi sai dai in sun haɗu da shi to wannan idan mace ta zamto tana da girmamawa da biyayya lalle kan taimaka wasu mazajen tunaninsu ya canza har a samu sauyi daga abin da ake tsammani wannan shine dan takaitaccen abin da nake dauke da shi ina fata abin da na faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya a lada wanda ne kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana nagode ma Allah da ya sa ga malamai na nan da ƴan uwa suna wurin da Allah in an ji wani abu na kuskure kada a bar al'umma su tafi a kai kofa buɗe take a yi gyara saboda amfanin tarayya kenan Allah ta'ala ya fi mana kuma ya karba mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجه واهتدى بهدينا إلى مدينة أما بعد yan wa masu albarka ne ku buge shi irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaman kuna jin bacci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da wannan safiya ta 6 ga watan sha'ban bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara tana 1442 yayi daidai da 20 ga watan uku watan March shekara miladiya 2021 a wannan gari mai albarka garin lafiya yan uwa masu albarka dan uwa Malam Umar yayi magana akan aure da matsalolin aure da ababen da suke kawo rabuwar aure hakika aure shine wato igiya da safarko da take hada tsakanin ƴaƴan adam wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban nasaban wa sihra Allah tabaraka wa ta'ala yace shine ya halici ƴaƴan adam daga ruwa faj'alahu nasaban wa sihran ya saki ayan adam alaka biyu ke tsakanin su alaka ta nasaba yan uwantaka wasihran da alaka ta surukuta yawa alaka ta surukuta ku yi haƙuri hatta alaka ta yan uwantaka ita ma aure ke kawo ta lokacin da nace wannan dan uwa na ne uwan mu daya uban mu daya ai da uwa ta da ubana su suka yi sanadiyan samuwar shi har ya zama dan uwa na kaga aure shine wato hanya ko kuma ita ce igiya ta farko da take kula tsakanin ƴaƴan adam abu ne mai muhimmanci gaske lokacin da ya samu gyaruwa al'umma ta gyaru haka nan lokacin da ya samu matsala to al'umma tana cikin matsala aure da ni da kai da ke ya kamata mu doke shi ibada kuma idan mun shiga mu ji cewa ibada muke yi shi yasa ma shari'a ba ta bar mu haka nan kurum ba sai da zatin gida ya mana waɗansu sharuɗa da haƙoƙi akwai haƙoƙin da ke kan mace game da mijinta akwai haƙoƙin da ke kan miji game da matar shi akwai haƙoƙin da kuma sun yi tarayya a ciki wajibi ne gare mu kafin mu shiga aure sai mun san waɗannan ababen daga ciki a gurguje idan ka ce haƙƙin miji ko kuma haƙƙin mata akan miji annabi sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita mana haƙoƙin mace akan mijinta a wani hadisi da wani sahabi ya tambaye shi menene haƙƙin mata ta a kaina
abun da Allah akwai mai mota ko wasu fahimtar sabbin ya yi kuma ya sai kusa lamba 597
manzala sallallahu alaihi wa sallam ya taƙaita mana haƙoƙin mace akan mijinta da wani sahabi ya tambaye shi sai ya ce tud'imuha idha ta'imat idan ka ci ka ciyar da ita ita ma kuma ka ciyar da ita daga abin da kake ci ne ba wai daga wani abu daban ba kamar yadda Allah ya ce yutu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah daga cikin abin da Allah ya baka idan kana da wadata daga ciki zaka ce da matarka idan an kunta ta maka arzikinka daga cikin abin da Allah ya hannanta maka daga ciki zaka ce da ita kar ka zo ka ba ta abinci mara kyau amma kai ka ji yau kana cin abinci mai kyau wannan baka ba ta hakkinta ba wata suwa na idan ta zaiti idan ka sa su ba ita ma ka sa mata kar ka zama kullum kai kalkalkalkal amma ba ta kai kamar almajira kamar mai aikatau ba sabulin kirki ba man kirki ba tufafin kirki amma kai kullum tsaf tsaf in ka sa ka sa mata inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wala tadhri bil wajh kar ka dauki fuska idan ka tashi ta yi maka wani abu na duka yadda shari'a ta kawo ba yadda sai ka ga dama ba za ka iya dukanta amma ka kiyaye fuska kar ka buge ta fuska hanyoyin da shari'a ko ta shimfiɗa kafin a yi duka ga yi can a cikin suratul nisa Allah tabaraka ta'ala yana ce mana wala tatakhuzuna nushuzahunna fa'idhuhunna farko wa'azi za ka yi mata wato rubuta bil mazaji sai ka kaura sai mata ka daina kunciya tare da ita kana kan gadan kana can karshen gado tana farkon gado ba ruwan ka da ita tunda yau abin bakin ciki matan su suke mazan azaba da wannan ko ba ga wani ko ba haka shari'a ta ce ba shari'a ta ce in ta yi maka laifi kai mata wa'azi ba ta ji ba to kai ka kaurace mata baka bata wadribuhun idan kuma sun ki ji to ku dake su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun tashi dukan kar ku dake su dukar da zai fitar da jini ko zai kare kashi wana zalikum fala tuqu alaihi sabila idan kuma sun kai muku biyayya shikenan to amma ke me ya kai ki har miji ki zai kai hannu ya take shi malaman mu suke ce mana ba a taba samu wata rigima ko wani sabani da ke sa namiji ya kai hannu a kai hannu cikin matar shi ya buge ta sai a daidai lokacin da matar ita kuma ta mai da kanta namiji sai mijin ya ji a ai kamar karfin su daya sun yi gwada mata karfi amma idan za ta tsaya a yadda Allah ya halice ta ita mace ba yadda za a yi namijin buge ta in dai ba shaye shaye yi ba to ta faɗi ya faɗi ta faɗi ya yi jan ido ta yi jan ido ya ta da murya ta ta da murya sai ya ji kamar irin su daya sai kai mutum ba haka bane ke da aka taba duka ki bar tsakanin ki da Allah ba haka bane eh mana kuma wallahi ko kai in ka taba yi kai ma zaka iya tuna ai abin da ce maka kenan ka fadi dai ta fadi biyu ko uku to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yi duka ta ku yi fuska wala ta kabbe kar ka munana wala ta kabbe yana da fassara biyu da malaman suka yi daidai ne wala ta kabbe kar ka kalle ta ku na bayan nan kuna tare da ni kuwa kun fa san ni malamin makaranta ne ina kallon kowa na hangi mutane bangare biyu ba sa tare da ni idan ba su dawo da hankalin su ba zan yi tambaya kunji ke me waye ga wanda ke nake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta kabbe kar ka kalli fuskar ta ka ce kai dole ki muna da ki ni na rasa yanda ake lokacin da zan aure ki wai rike mun yi ba kai ko mene annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba halitta mummunan abu ba duk abin da Allah ya halitta mai kyau ne idan kai wannan abin yayi maka muni wani kuma yana addu'a a sujjada Allah ya bashi wannan abin. Ba mu muna a cikin halittar Allah kwatuta. Kaga khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala ce mun halici ƴaƴan Adam ko kuma dan Adam a mafi kyawun gari. Sai dai kamar yadda aka bambanta halittar mu, aka bambanta fuskokin mu, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta ababen da muke so. Wani yana son baka, wani fara yake so, wani yana son mai ƙiba, wani siriri yake so. Haka nan su ma matan kowa da irin abin da yake so. Saboda haka lokacin da kace mata kalle ki mummuna, to Allah kake aibantawa, kana son kace bai iya halitta ba, ko ko me kake nufi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tuqabbi, fassara ta bi wala tuqabbi, kar ka ce dube ta ƴar gidan matsiyata. Sun yi gane matsiya da kisanci, ka zage ta, ka zagi danginta, ka zagi iyayenta, babu kyau. Wannan shi ne haƙƙin namiji a kan mace a taƙaice. Haƙƙin mace kai a kan mijinta a taƙaice. Hadisi ya taƙaita mana. Ita kuma mace, akwai wani dogon hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin haƙƙin mace ko haƙƙin namiji a kan matanshi. Wata mata ko wata yarinya ta ce ita ba za ta yi aure ba, saboda ita tana gudun kar ta samu gazawa game da haƙƙoƙin mijinta a kanta. Babanta yayi ta ce ita gaskiya ba za ta yi ba. Sai kai ta ƙara wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai Annabi alaihi salatu wasallam ya aika ta zo, sai ta zo. Sai ta ce ita tana gudun irin abin da aka wajabta a kanta game da mijinta, kar ta zo, ba ta iya cika shi ba. Amma tana sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taƙaice mata bayanin meye haƙƙin mijinta a kanta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taƙaice mata bayani, ya ce ki duba da ciwo zai kama mijinki, duk jikin shi a ce gyambo ne da gwalallo. Kusan gyambo ko da gwalallo? To ki samu ki sa harshenki ko bakinki ki tsotse mishi wannan gwalallon da gyambon, ki tsotse shi, ki tsotse shi ya fita a jikin shi, sannan a sa mishi magani. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce mata, to ku baki ba da duka haƙƙi da ke kanki a kan mijinki ba. Wannan yarinya ta ce tashin hankali, in dai haka ne to ni ba zan yi aure ba. Annabi ya ce ba zan matsaya miki ba. Mu'adh ibn Jabal ya tafi Sham, inda akwai kiristoci a wancan lokacin, sun yi ga suna ma manyansu sujada, suna manyansu sujada wurin girmamawa. Kawai yana dawowa Madina ya ga, to ai Annabi ne ya cancanta ya masujada ba wani ba, kawai yana haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kawai sai ya fadi masa sujada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi tashi lafiya, ya ce Annabi kaji na je gari kaza na ga suna ma malamansu da manyansu sujjada, shi yasa ni ma kawai daga kai ka fi sujjada ya ma sujjada. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tashi ka kai ma wani sujjada in ba Allah ba. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Da zan yi ma wani umurni ya yi ma ɗan uwan shi ɗan adam sujjada, to mata ce zan ce ta yi ma mijinta sujjada? Ba ta daga mishi murya ba? Ba din ta ga an sa a wayar shi my love ta koda mishi mayi ba? Wallahi kallon fama-faman Hausa da na India da American films, su suka kai mu zuwa haka wai mace ta kalli tsafin idan mijinta da ke ba ta abinci ya sai mata a tamfa da les duk abin da ya kamata a yi mata wai ta koda mishi mari suna gani sun dauka abin arziki ne shi ne suke gwadawa ki dubi haƙƙin da girma da aka ce ki ba mijin ki ina sai yana daga mishi murya ko mare shi saboda haka wajibi ne kafin mu shiga fagen aure mu san haƙoƙin da suke kanmu kai namiji ka san haƙoƙin da ke kanka a kan matarka ke mace ki san me aka wajabta miki aka mijinki sai a zauna lafiya da yake a ɓangaren ma'aurata namiji da mace macen ta fi rauni kamar yadda Malam Umar ya faɗi a baya cewa indai za a ce za a yi rigima ne ko tsakaninki da mijinki ko dangi mijinki akwai ranar da ke ce a ƙasa to Annabi sallallahu alaihi wasallam a Hajjatul Wada hajjin ban kwana a ranar Arfa wanda tun da ya huduba a wannan ranar tsakanin wannan huduban da rasuwan shi sallallahu alaihi wasallama kwana 81 ne alaihi salatu wassalam ya yi ta maimaita haƙƙin mace ko kuma haƙƙin mace akan mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istawsu bin nisa'i khairan ina muku wasiyyar alkhairi game da mata ku rike su tsakaninku da Allah ku rike su tsakaninku da Allah kun halatta ma kanku kwanciya da su da kalman Allah ba ka da alaka da ita alaka ta jini Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka izini ka aure ta ka je ka aure ta ka rabo ta da gidansu ka kawo ta gidanka ba ka iya ko kuma ba ta iya fita sai da izininka ba za ce wani abu mai muhimmanci a rayuwarta ba sai ka yarda shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahunna awanun indakum ribatuttun yaki ne a gidajenku a wurinku ku ji tsoron Allah a kansu kar ku cutar da su saboda ba su da ƙarfi su kuma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma yi musu wasiya yace su bi mazajensu kuma daga cikin haƙoƙi da wannan hadisin ya ƙara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada su shigar da wani kowaye shi cikin gidajenku sai da izininku sai da umarninku idan ba kwa so karsi ko da iyayensu ne ko da iyayenki ne in kika san baya son su zo kar ki shigar da su gidan shi kai kuma namiji ba an baka dama kuma ka rinka mata fir'aunanci ba ne ka rinka sa mata dokoki na fir'aunanci na rashin tausayi kin ga da wance da wane da wance ne miki iyaka da su ne miki iyaka da ne musu iyaka da gidan nan a'a amma tabbas idan ba su da kirki suna jawo masifa to ya kamata a yi musu iyaka din ‘yan uwa masu albarka ban san ko minti nawa aka bani ba kada in saki jiki in ta magana a zo a ce mun lokaci ya ƙare zan taƙaita a gurguje a magana aure Malam Umar ya yi magana a kan wato kafin a yi aure ya kamata a duba abinda Balarabe yake ce mushakala wato dacewa dace a aure shine gishirin zaman auren in nace dace shine ka san kanka ka san dabi'unka ka san yanda kake to idan ka tashi neman abokiyar zama to ka nemi wadda ka san za ku zauna lafiya da ita halayenku da dabi'unku da ababen da kuke so da ababen da ba ku so suka kusa zama daya amma ba zai taba yiwuwa tsakaninka da ita kaman gabas ne da yamma a halaye da dabi'u da ababen da ake so a ce za a zauna lafiya ba kai ka san kanka ka san ababen da kafi ba muhimmanci sai ka nemo ɗan ruwa daidai da kai ke ma haka kin san ustazi ya ce ke to karki dauko dan duniya saboda za a yi ta rigima ne kuma haƙiƙa duk lokacin da za a ce jininku bai hadu da mutum ba a ce kuma za ku zauna guri ɗaya za ku rayu tare za ku kwanta a guri ɗaya za ku tashi a guri ɗaya akwai wahala ƙwarai da gaske wani mai hikima yana cewa wa min nakadid dunya ala almar'i an yara aduwwan lahuma min sadaqati buddu wato daga cikin ababe masu daci a duniya shine kaga wanda baku dace da shi ba ce kuma dole sai kun zauna tare akwai wahala saboda haka idan an tashi aure ƙwarya ta bi ƙwarya ina fata an fahimci Hausa da kyau Allah ya sa mu dace a gurguje magana akan saki saki wani magani ne da shari'a ta shar'anta mana kuma da saki aibu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba saki ba aibu bane kawai dai ana zuwa wato ana neman shi ne ko kuma ana bukatar shi ne lokacin da ba haka nake son in ce ba wato yurkanu ilaihi lamma yuhtaju ilaihi wato ana jingina izuwa gare shi lokacin da bukatuwar shi ta taso ne ina fata an gane amma saki ba aibu bane yadda na faɗi a farko da aibu ne da Annabi bai yi ba saboda Allah tabaraka ta'ala ba zai taba barin Annabi shi yi abin da ba kyau ba to amma ana yin shi ne a lokacin bukata idan bukata ta taso ake yin saki to amma a kullum shari'a ta ce idan za a rabu bisa kyautatawa in za ka sake ta sarrihuhunna bil ma'ruf inji Allah a wata aya ce fariquhunna bil ma'ruf ku sake su tare da kyautatawa a wata ayan ma Allah ya ce in za ka sake ta kai mata wani abin alheri umatti'uhunna ala al-musi'i qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muhsinin mai dukiya ya je da matar shi da ya saka dadi gurgudan dukiyar shi matalauci ma ya je da ita dadi gurgudan talaucin shi Allah ya ce mata'an bil ma'ruf je da dadi cikin kyautatawa haqqan al-muhsinin Allah tabaraka ta'ala ya ce wannan wajibi ne ga masu kyautatawa a wata ayar Allah ya ce haqqan al-muttaqin wajibi ne ga masu tsoron Allah sakin aure ba uwa ka uba ka ake yi ba tsakani na da kai Allah ya isa dama ka duba ni ba sa'an auren ka bace in ba kaddara ba ina ni ina kai ai ba ajin ka bace ni shi kuma ya ce in auren kaddara in ba kaddara da kaddaran 'ya'yan nan ba me zan yi da ke tarkace
ai kai ba haka ake yi ba ko ba shari'a haka tace ai ba cikin kyautatawa da mutuntawa inji shari'a shaki babban tabo ne a wurin mace shi yasa maganar da Malam Umar yayi matan da suke tutiyan a sake ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ta shiga aljanna ba kuma an karya ta inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasruha talaquha an halice ta ne dama da igiyar awun daga kashin awaza karkatacce in kace zaka mike shi zai kare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karyata shine ka sake ta duk matan da aka saka an karya mata rayuwa amma wasu su suke neman haka suna alfahari da shi tace idan ka aihu cikin uwanka da ubanka ba dan shege kake ba ka sake ni kin jawo mu kanki a karya ki a rayuwa hakan bai yi ba Allah ya shirar da mu akwai ababe da dama da na tsungulo na ga malam ya zai a gefe na yana sai sai mu lokaci ya kare zan dakata anan wallahu alam wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh